yan kasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tuke kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Muna neman ECOWAS da waɗanda sojoji a gyara muna a kawaɗan ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta. Muna neman a diba muna harkokin nawa lazar zauna na mu yanzu da watan azumi ya gabato da kasashe na mu irin wanda zafi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin ƙungiya ta Sidiyawu da su didi Allah su didi al'umman Niger saboda ba al'umman Niger ne suka yi juyin mulki ba.
Yau shirin zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse samar da lantarki ga jamhuriyar Niger. Mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar ta Nijar a dakace mu.
Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla. Masu raya al'ummar jamhuriyar Nijar na ci gaba da korafi tare da kokawa akan mummunan tasirin da matakan kungiyar ECOWAS ko Sidiyawu ke yi a kan rayuwarsu ta yau da kullum musamman harkokin tattalin arziki da sana'o'i. A ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne jami'an sojan kasar karkashin jagorancin Janar Abdulrahman Shiyani suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma suke ci gaba da tsare da shi. Matakin sojojin na kifar da gwamnatin demokradiyya ta sanya jamhuriyar ta Nijar na fuskantar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar kula da al'amuran tattalin arziki ta nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS. Al'amarin da ya sanya Najeriya da ke bautaka da Nijar ɗin rufe kan iyakokinta da kuma katse wutar lantarki da take samarwa ita jamhuriyar Nijar ɗin. Yanzu haka dai al'ummar ta Nijar na kokawa a kan kuma bayan da wannan takaddama ke haifar musu musamman ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci da kuma sana'o'i. Abokin aiki Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto akan yanayin da 'yan Nijar ɗin ke ciki.
Duk da shiga wannan matsalar, hukumomin ƙasar sun ayyana amfani da tashoshin watsa wutar lantarki da injina masu amfani da gas ko man diesel da tashoshin watsa wutar lantarki da ƙasar ta ƙarfafa a wurare da dama da ke aiki da hasken rana. Wani daga cikin 'yan ƙasar ya soki lamirin ECOWAS cewa da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da ma makwabtan ƙasar ta Nijar da ke fata cikin wannan hali.
Sunana Muhammad Sani Adamu, ko kai ɗan kasuwa ne, ko kai ma'aikaci ne, ko kai aiki ne kake yi, wannan harkar wuta ta shafi kowa. Kuma gaskiya abin mun ya zo da mamaki sosai ganin cewa kamar yadda muka sani tun Nijar kamar wuta ce wadda aka yi yarjejeniya da ƙasar Najeriya kan cewa kada Nijar ta haƙa ainihin damkinta saboda kada ruwan su ke wucewa Najeriya ko kuma ya zamanto ruwan yanzu su wuce cikin Najeriya ba su yi ƙarfin da Najeriya ta samu wuta ba. Aka hana mu Nijar yin wannan da nufin idan an ƙare za a ba Nijar wuta Najeriya ta mata yanke wuta. Amma kuma ka ga yanzu kas an zo rana kai tsaye an yanke wuta ka duba likita a likita akwai aikace-aikace wanda ake yi da wuta wanda in an ka samu an ɗauki wutar aka iske marshi lahiya ya shiga cikin wani hali. Mu duka ga muna misali 'yan kasuwa ne yanzu ga watan azumi ya gabato ga ƙasashe namu irin wanda zafi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin kungiya ta Sidiyawu da su didi Allah su didi ni bakasha su didi al'umman Nijar saboda ba al'umman Nijar ne suka yi juyin mulki ba. Kenan wannan abu al'umma ne, wannan yanke wutar al'umma ne ya shafa, wannan takunkumi talakawa ne Allah suna wahala.
Yan kasuwa da sauran masu sana'o'i sun ci gaba da kokawa game da halin da suka samu kawunan su a ciki watanni hudu a halin yanzu kamar yadda wani mai sana'a kayan sanyi ke yi ne kayan bayani.
Sunana Muhammadu Mustafa birnin Kwanni. To lalle kayan sanyi nan yanzu muna yin shi babu wuta. To abubuwan dai lalle suna dan kuma dan doda ma ba da muke so ba amma muna fatan nan gaba insha Allahu illa idan komai ya daidai tare da addu'o'in mutane tunda abubuwa zakwa da su kuma wuciya suka yi. To muna fatan nan gaba da muka ci waya Allah ya sa mu ji daɗi ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan ƙasa da sauran abubuwa dai na ta'ammuli.
Shi ko wani tenor da shi ya bayyana mun cewa rashin motar nan ya jefa su a cikin halin da haula'i
muna nura tayar muna aiki da wuta mun wutar nan gaskiya nan da son wata hudu gaskiya wuta wadannan matsaloli ne ta samu gaskiya muna cikin haula'i wallahi zamana na mu yanzu daga cikin yini da ana ba mu ita ta awa 6 to yanzu aka sari wallahi ko awa 1 zuwa 2 na suka su sako muna su doke mu limo ga muna neman equals da wadanda sun zuji a gyara muna akai wadannan karshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta yanzu dai zaman da akai gaskiya akwai matsaloli na wuta muna neman adiba muna harakokin na wallahi da zauna na muke konzar mata wuce amma yanzu haka wuta babu wuta don rabon mu da wuta tun jiya karfe 2 har yanzu babu wuta da zauna na muke wallahi ga mun yanzu haka ma duk mun yanka muna jiran wutar na ta kuran mu ci gaba da ayyuka wani yana da karfin sayan group wani bai da karfin sayan group mu dai gaskiya duk muna cikin masu rauni nan ne kuma wallahi sune hayawa daga ciki
wannan matsala ta wutar lantarki da tasayan kasar yin kira da ma neman kasar kai fatali da dukkan wata yarjejeniya da tarihin Najeriya a wannan fanni na watsa wutar lantarki a kasar domin ta kokarta kammala dam dinta na kandaji don ta samu wutar lantarki ta kanta
to nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin baki daga masana harkokin diplomasiya game da hanyar warware wannan matsala
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ko sarsu ba abu tsirarraita da rashin aiki daga labaita
masu rare farfisa Kamilu Sani Fage na jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cikin masana harkokin siyasar duniya da lamuran diplomasiya ya yi fashin baki akan yadda yake ganin za a warware wannan takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Nijar da shugabannin kungiyar ECOWAS wato Jawo amma ya fara ne da yin tsokaci akan abin da ya kira raunin shugabannin Afirka
wannan cikasa da ake fama da shi yanzu a tsakanin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yammacin Afirka da Najeriya bangare ɗaya da kuma ƙasar Nijar a ɗaya bangaren abu ne wanda ya nuna raunin irin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma hangen nishan shugabannin wannan nahiya tamu da farko dai ita kungiyar ta yi babban kuskure da ta yi zaton ta yi kuma gaggawar ɗaukan wa'annan mataki na cewa za ta yi ɗauki matakin soja a kan Nijar maimakon ta bi abun ta hanyar diplomasiya da siyasa yadda za a warware ita kungiyar ta kai kanta lungu sannan na biyu kuma ta kuma kora shafawa domin wa'anda suke kan wa'uwar gani a kin wannan juyin mulki na Nijar ita ce Faransa da kuma Amerika su kuma ECOWAS an tunduro su ko an zugo su suka ɗau wannan mataki musamman ita Najeriya wacce ta ɗauki matakin har rufe iyaka da kuma datsa wutar lantarki ga Nijar to wannan abubuwa da aka ɗauka a gaskiya wannan cankaci tare da ake ciki a yanzu kawai dan kaɗan ne na irin matsalolin da za a samu muddin ba zama aka yi a nemi warware wannan badaƙala ta a fuskar diplomasiya da siyasa ba kuma sai mu nan 'yan Afirka da ECOWAS ɗin mun yi ƙoƙari a matsayin kanmu mun ɗauki matakin a duk da 'yan Nijar suna jin jiki mu ma 'yan kasuwar mu ai suna jin jiki musamman masu yin harkar da cinikayya da wannan makota namu da haka abu ne wanda yake shafar mu kamar yadda yake shafar su sannan kuma mataki da muka ɗauka na yanke wutar lantarki abu ne wanda a nan gaba mu Najeriya zai fi shafa sai mun ɗau mataki ita na farko kungiyar ECOWAS ta dawo daga wannan rakiya ta zo ta buɗe hanyar diplomasiya da siyasa a zauna.
Farfesa Kamilu Sani Fage kenan na jami'ar Bayar Kano a Najeriya kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwalli Mahmud Ibrahim Kwalli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalam. Assalamu alaikum.
Duka da an soci ya inganta kasa da karar da watansun ta za su yi sha'awa su yiyar sheta da kafar su su zo su yi kallon ka komai ba mai iya kushe ka.